الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوقوت الربيع الأول يومنا شاشدة قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو تايد داريه دا 40 بيار ودى تايدي دا داي قوات نقوما ميلادية تدبو بيو دا 20 أوكو كما ريند مكسابة هدوى وانا مجلسي مي البركة نمس أبن أمير لكي اتكن وانا نقوى تاهو ساوازور واتكن برنن كانو ومن شيغة بدا كاراتو اتكن لتافي مفنو تعامل بين الزوجين littafi ne na malam Muhammad Siddiq mai shawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan kun afifan ma'ana ka zama namiji mai kamewa ka zama kamamme inda malam yake cewa ita kamewa jari ce mai wato ga shi namiji kuma babu wani mutunci ko daraja da martaba ga wanda kamewarsa ta zamto ta tafi ya zamto ba iya iyalansa yake kulawa ba yana kuna wasu matan na banza banda iyalansa na gida mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bakwai suna cikin ilo al'arshi daga cikin su akwai mutum wanda yake mai mutunci mai kamewa wanda baya yin zina sannan kuma mun tattauna wata kissa ko hikaya ta Abdurrahman Al-Qas wanda yana daga cikin masu ibada na zamanin sa inda ya kaunaci ko ya so wata baiwar Allah da ake kira Salamatuz Zarqa wanda a karshe dai a soyayyar ta su bata dore ba kuma ba a kai ga yin aure ba suka rabu saboda abinda ta nemi a yi na ba daidai ba wannan yasa ya hakura sannan mun karanta kun wafiyyan li zawjatik ma'ana ka zama namiji mai ainihin wato cika alƙawari wa matarka ma'ana ka zamto namiji wanda yake cika alƙawarin soyayya baya cin amanar kauna wanda muka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma muka shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji irin rayuwarsa da ummul mu'minina khadija radiyallahu anha inda ainihin wato bayan rasuwarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta ba da irin ainihin wato mutunci da kuma karantawa da taimako da goyon baya da ya samu daga gare ta bai manta ba har bayan ta rasu yana sanarwa duniya cewa shi ba butulu bane yana sanar da alkhairin da Nana Khadija ta yi masa wanda wannan yasa Hanna na Aisha radiyallahu anha ta shiga damuwa take nuna kishin ta sosai mai zafi akan Nana Khadija duk da cewa bata riske ta ba bal ma ba su yi rayuwa tare ba ana maganin bata taba ganinta ba amma wata rana dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ita ya karanta mata wace ce Nana Khadija ya kuma karanta mata irin abin da Nana Khadija ta yi masa wanda bai samu wanda ya maye gurbinta ba a wannan da haka har yake cewa wallahi ni Allah bai musanya min wanda ta funa Nana Khadija alheri ba ya lissafa abubuwa wanda ya tai tsakanin su ko kuma ainihin wanda Nana Khadija ta yi masa to bayan nan kuma muka shiga gabar da malai yake cewa kar ka zama mai ainihin wato yin dogon zango ka bar iyali ma'ana kar ka zama mutum ne wanda baka zama rayuwar iyali, baka zama cikin iyalanka, kana tafiye-tafiye, kuma in kai tafiye-tafiyen kana jimawa kafin ka dawo, irin jimawar da iyalai kan iya shiga damuwa a irin wannan dadewar. To mun karanta wata kissa wato ta sayyidina Umar radiyallahu an, wanda tana da hanyoyi da dama wannan kissa din. A satin da ya wuce mun faɗi hanyoyi wajen guda bakwai da wannan kissa ta zo ta hanyoyi daban-daban. To akwai ƙarashin hanya ta takwas, ita ce hanyar Salman ibn Jubair maula ibn Abbasin daga ibn Umar, wanda ibn Abidduniya ya kawo ta a cikin ainihin wato kitabul iyal, haka kuma ainihin wato ya zo a cikin littafin al-ishraf fi manazil al-ashraf, al-ishraf fi manazil al-ishraf, shi ma ya zo a cikin ainihin wato shafi na 222, shi ma mai wannan littafi ya kawo wannan kissa ta rangadi ko kuma patrol da sayyidina Umar ya fita, kuma ya ji wannan mata tana irin waɗannan baitoci, tana wannan waka. Bayan gari ya waye, sayyidina Umar ya tambaya wannan gidan waye, aka ce masa ai gidan wani ne, kuma baya nan yayi doguwar tafiya, ya tafi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah tsawon lokaci. To daga wannan lokacin sayyidina Umar ya fahimci lalle akwai matsala idan har namiji zai dinga yin irin wannan doguwar ainihin wato tafiya baya kusa da iyali, ashe iyalai sukan shiga irin wannan damuwa din, wanda a kalmominta ba dan tsoron Allah ba, da sauran abubuwan da ta zayyana. To da wani abu za a yi wanda yake na muni kwarai da gaske. Daga wannan lokaci sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ainihin sanya wata ka'ida ko doka cewa za a dinga musanyen sojoji masu tafiya jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah bayan duk wata shida, tafiya wata ɗaya, zama a wajen jihadi wata hudu, dawowa wata ɗaya, kaga wata shida kenan. Ya zama ya ainihin wato ya sanya shi doka. Kuma wannan athar ɗin ka koma za ga malamai irin su Imam Muhammad da sauran su, Imam Malik ma da sauran manyan fuqaha, duk suna yin hujja da wannan hadithin ga namijin da yake dadewa bai kusanci iyali ba, wanda wannan kuskure ne, kuma aure yana iya samun tangarda, ya samu matsala in aka samu haka. Da haka suna yin izina da wannan kissa ta sayyidina Umar da kuma fadin Allah ta'ala wajen ilahi din nan, walladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, kissa ce wanda yawanci malaman tafsiri sun kawo ta, Ibn Kathir ya kawo ta, Imam Al-Qurtubi shi ma ya kawo wannan kissa a cikin tafsirin sa, ainihin wato diddai kusan a karkashin wannan fadin Allah ta'ala walladhina yu'luna maganar ilahi da sauransu. Saboda haka kissa ce wanda akwai darussa masu yawa a cikin ta, wannan yana nuna daga cikin wajibai bayan ciyarwa da tufatarwa da ainihin miji aka dora masa, to kuma akwai sauke haƙƙin aure tsakaninsa da iyalinsa, ta yanda iyalai ba za su dinga shiga cikin damuwa, irin damuwar da za ta fara tunani ko kuma shedan ya fara fusgarta zuwa ga aikata alfasha ba, sai zamto auren nata bai yi alfano ba kenan. Idan har bata taba yin alfasha ba tana gidansu, sai bayan ta yi aure mijinta saboda rashin kulawa da rashin sauke wannan haƙƙi na zamantakewa, ya sanya ta ko ya jefa ta cikin tunani na alfasha bayan ta yi aure, to sai ya zama na auren ya zamanto ita binisuwa zuwa gare ta bai yi alfano ba, domin ana yi ne don ya kare ma'aurata daga fadawa shashanci. To amma kuma sai da ta yi aure kuma ta fada shashanci, ya kaga abu bai yi ba. Ina fata an gane. Da haka ma'aurata sai su kula da wannan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, la tahjur illa fil bait. Malam Muhammad Siddiq al-Minshawi yace ana iya samun wani lokaci a samu ainihin wato fushi daga magidanci, wani lokaci a bata wa mai gida kuma ransa ya bace fushi, irin fushin da yake ganin bai kamata ya yi hakuri ba, ya kamata ya nuna ba kyauta ba, kuma ya kamata ya dauki mataki ma. To kuma matakin yana ganin wanda yafi dacewa shine ya kaurace wa matar. Allah madaukakin sarki dama ya bada waɗannan matakan, ko da ba za su yi dadi ba, ya sun fi saki wato sauki. Da babu su din kila da yanzu duk mutumin da ransa ya bace kawai sai ya garza ya zuwa ga saki, amma sai Allah ta'ala ya shigo da wasu hikimomi da dabaru na kashe radadin, da kuma akalla mutum yana jin ya dau mataki, wannan zai sanya ya masa zuciya. Allah ta'ala ya ce fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna, hatta duka da aka ce ayi duk da cewa ba a fiye san a yi dukan ba, amma ya fi a yi saki. An gane da mutum ya rubuta takarda ya sake matarsa gare dan da ce ta irin duka na ladabtarwa. To shi yasa sai aka ce a nan idan yanayi ya yi yanayi ko yanayi ya bayu zuwa ga magidanci yana ganin ya kamata, sakamakon irin wato tawaye da fitsara da rashin kunya da ya fara samu da kangarewa daga matarsa, yana ganin bari ya dan ja mata aji ta hanyar kaurace mata. To in zai kaurace mata, sai aka faɗi irin yanda ake kauracewa mace in ta saba kuma ana so ta dawo kan hanya, shine mutum ya kaurace mata ma a cikin gida. Gashi dai suna tare, amma ita ta san da matsala, shi ya san akwai matsala. Idhashta alabika narul ghadab min zawjatik, idan wutar fushi ta kunnu game da abin da matarka ta yi maka, sai zuciyarka ta tafarfasa da wutar fushi, ta bata maka rai, ta yi maka abin da baka ji dadinsa ba, ta faɗi maganar da ta bata maka, ta aikata abin da ya yi maka muni, wa aratta hijraha, kuma kai nufin ka kaurace mata, faj'al zalika fil bayt, ba sai duk duniya ta sani ba, ba tattara kayanka za ka yi kawai ka bar gari ba, ba kuma kwashe kaya za ka yi ka koma wani guri daban ba, a'a kana gidan amma kaura kana yaji. Ina fata an gane, ka sanya wannan yajin a cikin gidan. Wannan na farko sai ya fi ciwo, na biyu sai ya fi jawo yanda za a samu a gyara. Ina fata an gane, za ka kauracewar ya zamto a cikin gida. A cikin gidan ita tana karɓa a jikinta, tana jin a jikinta cewa sakamakon abu kaza da ta yi, abu kaza da ta yi, lalle yanzu ka yi fushi, fushin da ka kaurace mata. To idan tana da hankali kuma ta san ya kamata, to za ta bin hanyoyi da dabarbaru kala-kala wajen ta ga cewa ta rarrashe ka, ta baka hakuri don a dawo a ci gaba da rayuwa. Ja'a Muawiyatu bin Haidata al-Qushayri kenan. Muawiya bin Haida radiyallahu anhu ya zo ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, yace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma haqqu zawji ahadina alai, menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa, wani haƙƙi matar mutum take da shi akan sa? Qal, annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'imha idza akalta, amma da yawancin ruwayoyin sun zo da idza ta'imta, amma akwai ruwayoyin da idza akalta. Tu'imha, ka ciyar da ita. Idza ta'imta, wannan ruwayar tu'imha idza akalta ruwaya ce wadda ainihin wato Imam Abu Dawud ya fitar da ita a hadisi na 2242, kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta ainihin wato ita wannan ruwaya din. An gane ko? Haka Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i, Ibn Majah duk sun kawo ta. Haka Imam Al-Bukhari ya ruwaito wani bangare nata ta'alikan, sannan ainihin wato Ibn Hibban ya inganta da shi da Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tu'imha idza akalta, ka ciyar da ita idan ka ci, wa taksuha idza tasait, ka tufatar da ita idan kai tufa, wala tadribil wajha, karka da ki fuska, wala tuqabbih, karka fadu wata mummunar halitta da Allah ta'ala ya halicce ta da ita, wala tahjur, karka kaurace mata illa fil bayt, sai a cikin gida. Wannan hadithi Imam Ahmad ya ruwaito shi shima a mujallidi na 4 shafi na 447. To kaga wannan hadithin ya nuna mana yanda ake yi. Daga cikin haƙƙin mace akan miji shine ciyar da ita duk san da yace, ya kuma tufatar da ita idan yayi tufa, sannan kada ya daki fuska, saboda fuska nan ne gurin martaba da mutuncin dan adam, sannan tana dauke da wasu hawas masu hadari. Kaga kunne a nan yake, kaga baki a nan yake, kaga hanci a nan yake, kaga ido a nan yake. Da haka wayannan muhimman wurare ne. Kar mutum ya je garin dukan fuska ya daki ɗaya daga cikin waɗannan wuraren ya mata damage ko ya mata illa ko ya sabauta ta a waɗannan wuraren. Shi yasa an hana dukan fuska, koda da yake shari'a ta bada dama in an kai wani mataki aka ga ya kamata a yi dukan kuma dukan ana ganin zai yi fa'ida to kar a daki fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutun ya daki matarsa a fuska sannan wala tuqabbi kar ka faɗi wani muni ko wata halitta mummuna da take tattare da ita a jikinta kar ka faɗa domin ba ita tayi kanta ba Allah madaukakin sarki ne yayi ta dan haka ba daidai bane ka kalli wata sifata ta ko wata halitta da Allah ta'ala ya mata ka ainihin muna na wannan halitta din wannan yana daga cikin abin da aka ja hankalinka karkai sannan idan kayi fushi ko ranka ya baci kuma kaga yana da akwai bukatar ka kaurace wa gida to ka kaurace mata kai to akwai bukatar ka kaurace mata sai ka kaurace mata a cikin gida ba fita za kai daga cikin gida din ba wa yaqulu sahal bin sa'd bin sa'idi sahal bin sa'd bin sa'idi yana cewa ma kana li aliyin ismun ahabba ilayhi min abi turab sayyidina ali radiyallahu anhu ba shi da wani suna da yafi so sama da kace masa abu turab wa in kana la yafrahu bihi idha du'iya bihi lalle ya kasance yana murna in aka kira shi da wannan sunan abu turab to me ye dalilin wannan sunan na abu turab wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita fatimata manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo gidan na na fatima fa lam yajid aliyan fil bait bai tarar da sayyidina ali ba a cikin gida fa qala sai ya ce aina ibnu ammik ina dan baffanki yake ma'ana yana nufin ina sayyidina ali fa qala sai ta ce kana baini wa bainahu shay mun dan samu sabani ne ni da shi fa ghadabani fa kharaja fa lam yaqil ayyanamu alqailula tace akwai dan mun dan samu rashin fahimta ne ni da shi fa ghadabani ya ban haushi ko ya fusata ni fa kharaja shine sai ya fita falam yaqil bai mai kailula ba irin baccin rana da ake yi kailula shine yanamul kailula irin baccin da ake dan samu a danya a huta ya makiye a gida saboda mun samu bacin rai tsakani na ni da shi ya fice ai falam yaqil indi bai yi kailula ba yau a wajena fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li insani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa wani mutum unzur aina huwa kaje ka duba mun ina yake faja'a sai mutumin ya dawo fa qala sai ya ce ya rasulullah ya maikin Allah huwa fil masjid raqidun yana kwance a masallaci ne yana cikin masallaci ya je ya kwanta faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sayyidina ali a kishin gide kada sa qatari da'uhu mayafinsa ma ya fadi haka an shikihi daga bangaren jikinsa fa asabahu turab har kasa ta dan wato ta shafu jikinsa haka faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu an manzo Allah sai cigaba sai ya fara karkade masa wannan kasa wa huwa yaqulu la taqum ya aba turab qum aba turabin qum aba turab an gane ko to daga nan sayyidina ali ya samu abu turab an gane sai ya dawo da shi gida aka nuna cewa ba a yaji in marar ya baci ba gidan ake bari ba ina fata an gane to duk wannan ana nuna maka irin zamantakewa ta iyali yanda take mun je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a baya mun ji irin abin da yake wa kana to ga gidan sayyidina ali shi ma kuma karka manta wanda suka samu sabanin ta bata masa rai ya fita ba wata bace na na fatima ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ya fice ya bar mata gidan manzan Allah ya je ya rarrashe shi ya dawo da shi ya ce qum aba turab an gane ko ce tashi hakuri ake yi ka dawo gida ayi hakuri wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6280 wa qala rajulun yansahu bunahu wani mutum yana yi wa ɗansa nasiha yace ya bunayya ya kai dana idza ghadibta min imra'atik idan matarka ta bata maka rai kai fushi wa aratta hijraha kai niyyar ka kaurace mata fa hajurha fil bait to ka kaurace mata a cikin gida wannan sai ya fi ciwo kuma kan wanda ya san kuna fada ƴaƴan in suka zo suka ce umman mu ta ce kaza kaza a ba mu kaza ka bayar su wani abun ma ka ce ku je wajen baba ku umman ku gaya mata kaza inda za a yi baki sannan ku da zuwa ki tashi ki ba su ruwa mana sai a dauka kalau ake an gane ko tashi mana dora girki mana a cikin daga su sun zo duk kawayenta ne kuma an gane ku yawa amma fa ita ta sani suna fucewa dama back to square one ko eh dawa ta san wannan abin da dan haka kaga fadan bai shafi iyayenka ba bai shafi duk wanda zai shigo gidan ba kai da ita ne saboda haka wannan sabanin ku ku biyu za amma wani sababin har makota sai an shigo an ba su hakuri in ya dinga surfa bala'i da ashar makota duk sai sun ji ita ma ta dinga shouting in ta fahimci ba ka san daga murya an gane to kaga duk wannan tonan asiri ne tonan sai lokacin da za ku shirya kuma sai zama ba ku da kima ba ku da mutunci a idan makota domin an ji irin hayaniyar da kuke domin shi aure haka yake wani lokaci a saba wani lokaci kuma sai ka samu kuma an shirya kuma ana ta tafiya to lokacin da kuka shirya kuma sai mutane su dinga ganin ku sa karkaru ne ku sabani yazo a maimakon ku yi kayan ku a daki ku yi hayaniyar da za ku yi ku yi duk abin da za ku yi ba tare da wani ya ji ba in ma akwai yara sai ka shanye sai sun tafi makaranta to sai ka zo ka dan yi dan sababi haka da zaka dan yi haka dan a san cewa ba kyauta maka ba an gane ko kaga yara ban sani ba amma gidanka ya zama kaban wani zirin gaza mala yara duk kaga sun koma sun yi tagumi wasu ma su shiga daki suna ta kuka fada ya kace me wa za su shiga wa kai in suka zo ka zazzare musu ido ko ma sun zo wakila ka tura wani ya ce can ya fadi ba wanda zai iya kusanta ka ita ma ta ki hakuri tana ta abun nan sai ga gida dai ya kace me to irin wannan gidan gaskiya sai ga yaran gidan su kansu ba sa cikin walwala kuma wace irin tarbiya yaran gidan ake son su tashi da ita mazan me ake so a koya musu ana koya musu cewa in sun yi nasu iyalan su ma haka za su yi kenan matan me ake koya musu ana koya musu cewa sa'in sa ake da namiji ayi hayaniya ayi damara a zazzare ido a fito da maganganu na batanci ayi tayi to kaga wannan sai zamto ba san menene hikima da kuma fikihun yan aure din ba kenan yace idan matarka ta bata maka rai kuma kana so ka kaurace mata to kaurace mata a cikin gida fa inna zalika aqrabu lis-sulhi was-safa domin wannan yafi kusanta ku zuwa ga samun sulhu da kuma hucewa wannan yafi sa a samu hucewa da wuri kuma yafi sa a samu sulhu al-i'tizaru inda al-khata sai kuma wato ka dinga neman hanzari lokacin da kai kuskure a matsayin ka na mai gida zaka iya yin kuskure wata rana ka bata uzuri kai mata uzuri ko ka nemi hanzarinta ka nemi ka bada uzuri ka bata hakuri an gane ku wani lokaci ita ta bata maka wani lokaci kuma kai zaka bata mata to ka zamanto al-i'tizaru inda al-khata me neman hanzari lokacin da kai kuskure al-i'tizaru asra'u turuqi lisafa'il wudd bayna az-zawjayn wai uzuri yana daga cikin hanya mafi sauri cikin hanyoyi wanda yafi tace soyayya baina zaujeni tsakanin ma'aurata karka sufanta da sufa girman kai kai ne baka da gaskiya kuma kai murzizi kai ba za ka iya bada hakuri ba bala kuma koda dan kuskure koda yake shi akwai wanda zai bada hakuri awa ba zai fada da baki ba ya san bai kyauta ba kuma gaskiyar magana ya gane bai kyauta din ba awa ba hakuri zai bayar ba sai wani zai yi kyauta an gane wani sai dama ana tabon sai siyo kaza bai siyo ba sai ganshi ya shigo da shi yana neman sulhu kenan an gane ko ko kuma ya dan kawo dan kudi ya bata na me da ta wannan kawo baki ne wai shi yace Allah baki hakuri da zufa abun nan da aka yi fa na gane gaskiya ban kyauta ba a shi ba zai haka ba the only abu da zai shi ne da zai bata dan toshiyar baki kawai shi kenan an gane ko kuma in yaje yaje ya huza suya da kuma rufai da tawo musu ya tawo da su an gane ko awa rabi da haka in yazo haka yake yi an fahimta to amma dai ba laifi in mutun ya yi hakan amma dai gaskiya din babu abin da aka faso shine mutun ya bada ya nemi uzurin ko ya nemi hanzari na abin da ya faru na kuskure daga gare shi faj'alil ala faghsilil alama bi kalimatil i'tizar ka zamto mai wanke radadi ta hanyar yin amfani da kalmomi na hanzari da zufa abin da ya faru da Allah ki hakuri wallahi matsala aka samu ba kaza nake so in ce ba kaza nake so kawai sai aka samu kuskure amma da Allah ki hakuri ba haka nake nufi ba an gane ko kaga tana cikin radi bata ji dadin magana ba tana cikin wannan yanayin sai ka yi amfani da kalmomi na al-i'tizar to sai ga sun wanke wannan radin sai ga ta saki jiki da tun dazu da abin ya faru ta shiga cikin damuwa ta bata walwala amma kana bata hakuri sai ga ta saki ta ci gaba da harkokinta fa Anas bin radiyallahu anhu ba karka dauka kai ne farau bari ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada uzuri Anas dan Malik radiyallahu anhu yace kanat safiyatu radiyallahu anha nana safiya Allah ya kara yadda a gare ta ta kasance ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a halin tafiya fa abda ad fil masir sai ta yi nauyin tafiya to abin hawanta sai zama bai da sauri shine fa abda at sai ta danyi nauyi fil masir a tafiyar fastaqabalaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma har yayi gaba sai fastaqabalaha sai dawo ya fuskance ta wahiya ta buki sai tara tana ta kuka wa qala sai ta ce hamaltani ala ba'irin badi'in ai kai ne ka dora ni akan raƙumi wanda bashi da sauri an gane ko hamaltani ka dora ni ala ba'irin badi'in akan raƙumi wanda yake mai mara sauri fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ainaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake dan share hawayenta wayuskituha yana caki shiru ya hakuri kalmu'tazir la haka man me bata uzuri da ki ya hakuri ban san bashi da sauri bai ai da na wazan saukan baki eh na dauka kawai kaman sauran abun nan to kila dai akwai abun da ke damun sa amma ba da niyya fa na cike yawo ba misali kaga duk wannan ai hanzari yake bata in kai ne kawai saboda wannan yake kuka to kar Allah ya saki taho abunta aga to kaga wannan ana shine macan kuma kai baka fahimta wannan shine auran shine auren ita a wajenta in ba irin waɗannan to menene aure ita a wajenta kai yanda kake fahimtar aure daban ita kuma yanda take fahimtar aure take kuma fahimtar ta dace da mijin aure daban so ka kai in bace ma irin usulubin ka ba ka dinga korafi kace ba kai sa'an mata ba to ita ma in baka irin usulubi da yaran da take fahimta ba ita ma tana daga cikin wanda bata yi sa'an maza ba haka za ta dinga gani so sassautowa zakai ka da daidai level ɗinta na fata an gane ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ake fa tana kan nata abun hawan yana kan nasa sai ga ta dan yi jinkiri ta yi nawa bata taho ba sai ya dawo da baya yazo ya same ta sai tara ma kuka take ta yi ashe korafi ne da ita me yasa kike kuka sai ce ba kai bane ka dora ni akan raƙumi wanda bashi da sauri sai ce ayya gaskiya to ki hakuri ba ban san baya sauri ba ai da bazan dora ki akai ba eh karki da mu ki hakuri sai ya share hawayenta ya bata hakuri kal mu'tazir laha wannan hadithin kuma hadisi ne sahihi ka koma cikin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Isharatul Nisa hadisi mai rakam na 280 bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce an gane ko za a gwada insha Allah Allah ba mu iko yawa in aka in ya zama kuskuren daga gare ka ne to sai ka zama to kana bada hanzari an gane wa qila fil hikma la sha'a yamhul khata illa li'tizar malamai masu hikima suna cewa ba abin da yake kankare wa mutum kuskure irin ba da uzuri ana ta jiran ka ana ta jiran da Allah ayi mun hakuri da Allah wallahi abin hawana ne ya dan samu matsala abokan tafiyar ka suna ta jiran ka baka zo ba can sai ga mutum ya zo sai da Allah ayi afuwa wallahi abin hawana ne anan muna tahowa kawai faci ko kuma mai ya kare ko kaza ko kaza to sai ga wannan ya wanke laifin da kai amma kai kuskure kuma ka zo kai murtisi kai shiru to wannan kaga gaskiyar magana sai ya ci gaba da kona wanda kai wa laifin rai to haka shi ma har zaman cikewa na aure haka yake wani lokaci zaka ga kai kuskure kuma lalle ka tabbatar da kai kuskure nemi uzuri ka kawo hanzari ka bata hakuri wa qila ali i'tizaru an al-khata afdalu turuq li safa'il wud wa dibin nufus an ce hanzari daga kuskure shine hanya mafi ficiya wajen tace soyayya tsakanin ma'aurata da kuma dadadawa zuciyar da aka bata mata an gane ko yawa shi yasa zaka ga bature ya rike wannan daya ai I'm sorry to shi fa duk abinda matarsa ta yi masa in ta ce I'm sorry shikenan wani kuma wallahi sai ya kai aya wallahi ga ma in ya dinga bala'i ana tana yi hakuri har mata gaji mata ma daina bashi hakuri dan in tana bashi hakuri kaman ƙara zugo shi aki an gane ko da haka abubuwan da ya tattaro duk sai ya gama zazzage su duka amma shi ka kalli rayuwar Bature in duk aka ce I'm sorry to shikenan shi ka gama da shi shikenan za ta yi kuskuren da ta ce sorry shikenan an gane ko to to saboda haka wannan kaga yana nuna maka cewa kalmar bada hakurin ba ko hanzarin ba wani kalma bace mai nauyi saboda kan kai amfani da ita ba wai sai mata ka ba ko duk wanda kake amfani ka bashi uzuri ka bashi hakuri to za ka ga ana samun rage radadin zafin da mutun yaji na saba masa ko bata masa da kai to haka ita ma matar ka in kai mata ba daidai ba ko ka saba mata ko ka bata mata to ya zamto kana uzuri ka bata hakuri wannan yana daga cikin hanya mafificiya in kana so ka samu tatacciyar soyayya kaga fa na mace fa ake gaya ma ana gaya ma hanyoyin da ake samun tatacciyar soyayyar mace kuma rante mata dadi to ka dinga amfani da wannan koda zaka dauko dan wani abu ka bata ko ka siyo mata wani abu da take so to ba kaman wannan ba ai har yanzu baka yi itirafi ba shi wato itirafi da laifi shi ma wani abu ne kai laifin ka yadda kai laifin sannan ka bada hakuri to amma yanzu sai ka siyo wani abu ka bata ai har yanzu baka yi itirafi ba kuma ba za ta iya tabbatar da cewa wannan abun da ka siyo na bada hakuri ne ko kuma ganin dama ka kawai kai ka siyo ba za ta iya sani ba to kaga gara ka hada mata guda biyun da Allah ayi hakuri abun da ya faru dazun nan ko jiya ni ma sai da na dan zauna na nutsu sai na fahimci gaskiya ban kyauta ba amma ki hakuri shikenan ka gani to in yaso daga baya kuma sai ka siyo wani abu ka bata da idan dai ta sake sakin jikinta ta huce to wannan kaga nurun ala nur kenan amma dai na san wannan yana yi maza wahala su ba matan su hakuri wannan abu ne wanda yake akwai mushakka sosai gaskiya a mazaje dai irin namu ban san wasu kabilun ba can da ba amma dai mutun ya zo ya ce ya zauna gaban matar sa ya ta bata hakuri kai amma san da yake mata ba dan kankani bane an gane ko yawa in yana mugun san ta kuma ka san mutun yana mugun zai iya durkusa amma zai iya mata kuka da asa akwai masu irin wannan na fata an gane eh yawa na a to shi yayin shanye shin ai nono kuma tahaddatha rajulun ila imraati wani mutum ya yayi hira da matarsa fa akhta'a fi haqqiha sai yayi kuskure wajen haƙinta ya dan ci zarafinta haka ba tare da ya sani ba ko kuma dai ya faɗi wani abu wanda gaskiya ya shiga haƙinta fasha'ara bi khata'ihi sai ya gano sai ya fahimci kuskurensa fatawaqqafa 'anil hadith sai ya daina zanca sai ya daina magana shine fatawaqqafa ya tsaya chak 'anil hadith ya daina magana wa amsaka bi yadaiha nan take sai ya kama hannayenta wa qala sai ce samihini dan Allah ke mun hakuri faqad qara'tu fil hikma aina karanta cikin maganganu na hikima an ce innal insana shi mutum kullama kasura kalamu duk sanda ya zama mai kafirin surutu kasura khata'uhu to kuma kuskurensa yana yawa kin ga Allah ya jarabce ni da surutu kin ga ba dan nayi surutu da yawa ba da ban faɗi wannan kalma ba dan Allah ki hakuri kaga sai ya kawo wata magana yace aina ji a maganganu na hikima ana cewa duk sanda mutum surutunsa yayi yawa to kuma kuskurensa yana yawa kuma haka ne suru duk mutumin da za ka ga ya fiye surutu da yawa to kuma za ka ga ya fiye tuntube da yawa an gane ko da haka kaga sai amfani da wannan kalmar fafta samat zaujatuhu ta hakura ko ba ta hakura ba kaga ba kudi ya bata ba wani abu ya siyo ya bata ba kawai yana gaya mata yace yana gano ya faɗi kalmar da yana kallon fuskar ta ya san bata ji dadin wannan kalmar ba kuma shi ma ya nutsu ya ga kalmar bata dace ba nan take sai ya daina hirar sai kuma ya rike hannunta sai ya ce ki yi hakuri na karanta cikin maganganu na hikima an ce duk sanda mutum ya fiye surutu da yawa to kuskurensa zai dinga yawa fafta samat zaujatu to daga nan sai matarsa ta yi murmushi wa qala ta ce gafartu laka na yafe maka lidibi qalbika wa husni hadithika ta ce saboda kyawun zuciyarka ba din namiji ba eh kuskure da ya bada hakuri wa husni hadithika da kuma kyawun hiraka domin kai hirar ma a hirar kai tuntube ka gano kai tuntube kama daina hirar sannan ka bada hakuri wannan ya nuna cewa ka iya hira kaga wannan yana daga cikin abinda malam ya faɗa cewa yana daga cikin abinda ake baka shawara ka zama haka alayka bi ta'alimi ahlik wajibi ne ka karantar da iyalinka wajibi ne ka karantar da iyalanka wajibi ne ka ilmantar da su al ummu hiya al madrasatul ula uwa hiya al madrasatul ula ita ce makaranta ta farko uwa ita ce makaranta ta farko allati tatashakkalu fiha aqaliyatul abna wanda hankalin yaya yana ginuwa ne yana wato musaltuwa ne da ita ana gane yaya masu hankali ne in an kalli uwarsu domin in mai hankali ce to za ta haifar da ire-irenta. Idan mai sanin ya kamata ce da tarbiya da ladabi da ilimi to za ta samar da ire-irenta ne. Faja'al min zawjatika namuzajan, ka sanya matarka ta zama wata abar buga misali ra'i'an mai ban sha'awa littarbiyyatu wajen abin da ya shafi tarbiya, wal ma'rifati da ilimi, wat thaqafati da wayewa. Ka sa matarka a gidanka ta zama wata abar buga misali, misali ga su a 'ya'yan duk da za su taso su same ta ga tarbiya, ga ilimi, ga wayewa. Da karka zamto mutum wanda kaki ilmantar da ita kuma kaki bari ta je ta yi ilimi. Lalle ka zamto ka san cewa mace makaranta ce, 'ya'yanka duk da za su taso kai baka da lokacin zama da su, kai ka sani. Ko da kana da karatun to baka kuma lokutan da take da su, kai baka da su. So iliminta kaman taimako ne gare ka, za ta zaunar da su, za ta ilmantar da su. In an musu karatu a makaranta, za ta yi musu muraji'a, abinda ba su gane ba za ta ganar da su, za ta dinga yi musu ƙari ga tarbiya, za ta dinga tarbiyantar da su. Duk wannan za ka ci gajiyar wa'annan abubuwan ne idan ita tana da ilimi. Idan ba ta da ilimi kai kuma ba ka da lokaci, ya kake tunani wa'annan irin yaya za a samar? Domin kodayaushe irin ta take kokarin ta samar, to sai zama ba ta da tarbiya, ba ta da ilimi, ba ta da thakafa, to irin su za ta haifar. To ka gadarwa gidanka matsala ce. Na fata an gane. To shi yasa aka ce faja'al min zawjatika namuzajan ra'i'an litarbiyati wal ma'rifati wat thaqafa, ka sanya matarka ta zama abar misali, misalin mai ban sha'awa wajen abin da ya shafi tarbiya, wal ma'rifa da ilimi, wat thaqafa da kuma wayewa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin da Abdullah dan Umar ya ruwaito shi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku abin tambaya ne game da abin da aka ba su kiwo. Da aka babu wanda Allah ba zai tambaya ba game da kiwon da aka ba shi. An baka kiwon matarka ko iyalinka, an baka kiwon iyayenka, da aka shirya tambaya da kuma ka shirya kai amsar da zaka ba wa Allah game da iyalinka. Idan ta yi shirka saboda ba ta da ilimin tauhidi, kai ne zaka amsa wannan kwayari din. Idan ta yi bid'a saboda ba ta da ilimin sunna, kai ne za ka yi wannan bayanin. Ya aka yi ba ta samu ilimin sunna ba ta je tana yin bid'a? Idan ta yi saban Allah saboda ba ta san da'a ba ga Allah maɗaukakin sarki, kai ne za ka amsa wannan tambayar? Sakamakon rashin iliminta, ta taso ba aqida mai kyau, ba tarbiya mai kyau, sai ta haifar ta fesa wa 'ya'yanta irin wannan, su ma suka taso da rashin da'a da rashin tarbiya. Wallahi duk consequence din yana kanka. Da haka ranar tashin alkiyama da sai kai wa Allah bayani. Da haka kulle ta a gida ba tare da kai kana ilmantar da ita ba, ba tare da tana zuwa tana ilimi ba, cutar da kanka kake. Da haka kullukum ra'in, dukkaninku makiyaya ne, kowa kiwo aka bashi. Da haka da aka baka kiwon, ana buƙatar ka kula da wannan kiwon, ka ilmantar, ka tarbiyantar, ka nusantar, ka wayar. Wannan hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadithi na 893 da kuma hadithi mai lamba ta 7138. Imam Muslim ma ya rawaito shi hadithi na 1829. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda. Manzo Allah ya ce thalathatun lahum ajrani, mutum uku suna da lada guda biyu, mutum uku suna da lada guda biyu. Minhum, daga cikin su, rajulun kana da indahu ama, mutumin da yake da baiwa, fa addabaha, ya tarbiyantar da ita, fa ahsana ta'dibaha, ya kyautata tarbiyarta, wa allamaha, ya ilmantar da ita, fa ahsana ta'limaha, ya kyautata ilmantar da ita, thumma a'taqaha, sannan ya yanta ta, fatazawwajaha, sannan ya aure ta, falahu ajrani, manzo Allah ya ce yana da lada biyu. Yar aiki ce ka samu ta daga ƙauye, ba karatu na boko, ba na islamiyya, ta zo daga taya mutanen gida aiki, ka sa ta a makaranta ta yi ilimi, ko ka tarbiyantar da ita kamar yadda kake tarbiyantar da yayanka, ta tashi cikin tarbiya mai kyau, ta samu ilimi mai nagarta, kamar da ita gaban iyayenta ka aure ta. Kai ma laka a jara ne? Na'am. Kar ku sa su kori ɗan aikin gidansu ko. An fahimta ko? To kaga wannan kenan yanzu ina ga wanda kuma ya ilmantar ya tarbiyyantar da matarsa. An fahimta ko? Ina ga wanda ya ilmantar ya kuma tarbiyyantar da matarsa. Wannan fa baiwa ce ya yi mata wannan an ce yana da lada biyu, to ina ga matarsa ko ƴaƴansa? An ce ana yayyafi? To bari kafin ya ƙara yawa mu ƙara ko ina jin za mu iya ƙarasa. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 96, Imam Muslim hadithi na 134. Waruya fil athar, an ruwaito a wani athar, inna awwala ma yata'allaqu bir rajul fil qiyama, farkon abinda zai makalkale mutun ya rike shi ranar tashin alqiyama, ahluhu wa waladuhu, iyalansa da yayansa, wa'anda za su fara zaman wa mutun tarnaki su dabaibaye shi ranar tashin alqiyama, iyalansa da yayansa. Fayuqifunahu bayna yaday Allah ta'ala, za su tsayar da shi a gaban Allah ta'ala, wa yaquluna, su ce ya rabbana, ya ubangijinmu, khuzlana bi haqqina minhu, a ƙwatan mana haƙƙinmu daga wajensa. Fa innahu, domin ka gan shi nan ya Allah, ma allamana ma na jihadu, bai ilmantar da mu abinda muka jahilta ba game da addini, game da al'amuran addini, abubuwan duk da muka jahilta bai ilmantar da mu ba. Wa kana yud'imuna alharam, sannan ya kasance yana ciyar da mu da haramun, wa nahnu la na'lamu, mu ba mu sani ba. Ashe nemansa, sana'arsa, ashe haram ce. Ya dinga ciyar da mu da haram, ba mu sani ba, sannan bai ilmantar da mu ba. Ya Allah, gashin mun gurfanar da shi, mun kawo shi ƙara gabanka. Ya Allah, ƙwatan mana haƙƙin. An gane ko? Wannan asar ɗin Abu Hamid al-Ghazali ya fitar da shi a cikin Ihya Ulumuddin, haka ainihin wato Al-Sheikh Abdullayth As-Samarqandi shi ma ya fitar da shi a cikin Al-Jawahir. Amma dai gaskiya har zuwa yanzu ban san ingancin wannan asar din ba, duk da cewa hadithin da muka karanta na can sama, hadithin ya tabbatar da cewa lallai mutum abin tambaya ne game da iyalansa da ƴaƴansa ranar tashin alƙiyama, saboda hadithin kullukum ra'in war rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati. Da haka wannan ya nuna cewa koda wannan asar din bai inganta ba, to amma wancan hadithin na farko ya tabbatar da cewa lallai idan mutum bai ilmantar da iyalansa ba, ya jahiltar da su, ƴaƴansa bai sa su a makaranta ba, ba islamiya, ba boko, akwai fa mutanen da za a gansu haka ba. Wallahi al'azim, a wannan rayuwar da muke ciki akwai wanda bai san inda ƴaƴansa suke kwana ba, bai san inda suke tashi ba, bai san makarantar da suke zuwa ba, kwata-kwata bai taba zuwa, bai taba sa ɗansa a makaranta ba, ya kai shi ko ta allo, ko ta islamiya, ko ta boko, bai taba ba. Duk inda kaga yaron a makaranta, to babu sace. Akwai malaman da zaka ji sun ce su ba san baban yaro ba. Duk inda zaka gani, in an kai shi uwarsa zaka gani, uwarsa ce kawai zaka ga, zaka ga iyalan ma suna faɗa. Ba abin da ya shafe shi ko su yi karatu ko kas su yi karatu, duk ɗaya shi a wajensa, haka yake gani. Amma da za su zama mutane ba su taimake shi ba, ya fi kowa ƙorafi da tsine musu albarka ba sa taimakonsa. A cikin wannan yanayin akwai iyaye masu irin wannan, ba abin da ya shafe shi da karatun ƴaƴansa, ko su yi ko kas su yi, duk ɗaya a wajensa. In uwarsu ta damu, to ita ce za ta kai su makarantar, kuma ta dinga kulle-kulle, ta kulla nan, ta kulla nan, ta dinga biya musu kuɗin makaranta. Ba abin da ya shafe shi da su. Yanzu wannan ka je ka ce wa Allah ne. Mutum ya je ya gaya wa Allah maɗaukakin sarki, an ba shi amana ya watsar? Allah ya ba shi ajiya, ya wulakantar da ajiyar da Allah ta'ala ya ba shi? Wa anil irbad bin sariya radiyallahu anhu qala, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, idza inna ar-rajula, lalle mutun idza saqamra atahu, idan ya shayar da matarsa min al-ma'i, ruwa, ujira, zai samu lada ruwa fa. Suka ce ko dai
ya kawo ruwa gida ko ya siyo fiyo wata ya bata ko kuma yana tana yana yaje ya debo ruwa ko zai sha ruwa tace da Allah dan taho mun da shi ya taho mata da shi ta sha abinda dai ake nufi to ina ga abinci wanda ya ci ya shayar da ita ruwa an ce za a bashi lada to wanda kuma ya ciyar da ita fa ya tufatar da ita ya ilmantar da ita ya kula da lafiyarta wannan shi kuma fa da haka harkar iyali harka ce ta lada da falala mai tarin yawa wannan hadithin Imam Ahmad ya ainihin wato fitar da shi hadithi a mujalladin sa na hudu a cikin musnad shafi na 128 wannan hadithin ad-dimyadi a cikin al-mutabahhar rabih ya ruwaito shi amma ya ce sanaduhu saqim amma kuma hadithin jabir ya ruwaito shi idza saqar rajulu imra'atahu al-ma'a ujira wannan shi kuma Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad hadithi na 1017.95 Imam al-Bukhari a cikin at-tarikhul khabir mujalladi na 3 shafi na 179 ya ruwaito shi wannan lafazin ma lafazi ne na hadithin Irbad bin Sariya kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami a safha ko kuma rakam na 602 da haka hadithi ne wanda shi ma ya inganta cewa duk abinda mutum ya kawo yayi wa iyalinsa na hidimtawa zai samu lada qala al-Irbad Irbad bin Sariya yace fa ataituha sai nazo wajen matata ina jin wannan hadisin sai nazo fasaqaituha sai na debo ruwa na bata wa haddastuha bima sami'tu min rasulillah kaji sahabbai sai na bata labarin abinda naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid shine ay allamaha mimma ta ko kuma allimha mimma ta'lam wannan kaga yana jin annabi ya faɗa sai yazo ya aikata kuma yayi me ya karantar da ita an gane ko shine ma'ana allimha mimma ta'lam ka sanar da ita daga abinda ka sani wa qala ash-shauqi Ahmad Shauki yace wa idhan nisa'u nasha'na min umfi ummiyatin wa idhan nisa'u nasha'na fi ummiyatin arada ar-rijalu jahalatan wa khumula Shauki yake cewa wa idhan nisa'u nasha'na idan mata suka taso fi ummiyatin cikin duhun jahilci bata san fari ba bata san baki ba ba ta san bihin ba idan mace ta tashi cikin bakin jahilci irin wannan rada'ar rijal karka manta ita ce za ta zama uwa wata rana rada'ar rijalu jahalatan wa khumula lalle mazajen da za a saman nan gaba za su kwankwadi nonan jahilci da lalaci haka shauki yake fada in dai aka samu abin nan domin asasi tushen tarbiya da tasowar maza cikin kyakkyawar tasowa to za a ga wannan sai in sun taso a ƙarƙashin kulawa da renan uwa sai sun taso cikin kulawa da renan uwa da haka uwa tana da ilimi tana da tarbiya tana da wahayewa ƴaƴan da za a haifa za su taso a haka idan kuma uwa ta zama to tana cikin jahilci to ko shakka babu ƴaƴan da za ta haifar da waɗanda suke jahilai marasa tarbiya marasa da'a وقال اكويكما الشاعر حافظ ابراهيم حافظ ابراهيم شي كما يا فدا ا cikin wata kasida sa ta al-ilm wal akhlaq wata waka sa ce al-ilm wal akhlaq yake ta al-umm madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi حافظ ابراهيم a cikin wannan littafi nasa na waka da ya wake ilimi da halaye na kwarai yana cewa al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi al-ummu rawdun in ta'ahadahu al-haya birrayi awraqa ayyama iraqi al-ummu ustazul asatizatul ula shagalat ma'athiruhum ko ma'athiruhum madal afaki yake ta uwa makaranta ce idza a'adattaha shi yasa idan ka tanade ta to a'adatta sha'ban ka tanaji wata al'umma dayyibal a'araki mai madaukakin asali al'ummu raudun uwa da kake ganin ta kamar fure ne in ta'ahadahu al-haya birrai idan wato ka saba shayar da shi yana koshi da ruwa auraka to wannan furan zai dinga wato tofo ayyama iraki karshen tofo zai dinga zama abun ban sha'awa sai ce al'ummu ustazul asatizatul ula uwa ita ce ustaziyar ustazan farko duk wani ustazu to baba sa shi tace ustaziyarsa ta farko shine al'ummu ustazul asatizatul ula uwa ita ce ustaziyar ustazan farko ma'ana ita ce malamar malaman farko shagalat ma'athiruhum madal afaki malaman can na farko wa'anda tarihinsu ya game sasannin duniya ya shagaltar da sasannin duniya to za ka ga wa'annan jumajuman malaman da kake jin labarin su to ustaza din su ita ce mace daga kaga kenan al'ummu madarasa daga uwa makaranta ce wanda in ka tanade ta to za ka samar da wato ka tanade ta wajen ilmantar da ita ka tanade ta wajen tarbiyantar da ita ka tanade ta wajen kimsa mata kyakkyawar aqida da kyakkyawan ilimi to ko shakka babu za a ga tasirin hakan ga ƴaƴan da za a haifa gaba amma idan aka yi watsi da ainin al'amarin mata babu kulawa da tarbiyarsu babu kulawa da iliminsu babu kulawa da nagartarsu to za a yi kuka da hawaye ina fata an gane domin waɗanda za su dinga kyankyasa nan gaba to waɗanda suke ba masu kyakkyawar tarbiya ba su za a dinga samarwa to insha Allah sai mu tashi an nafaqatu alal iyal insha Allah ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.